sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Taron koli akan sauyin yanayi da aka gudanar a Glasgow ya zarce lokacin rufewa da aka kayyade masa a hukumance yayin da masu tattaunawa suke tafka zazzafar muhawara akan yarjejeniyar ƙarshen taron. An shirya masu tattaunawar za su ci gaba a cikin daren jiya lamarin da ka iya shiga ƙarshen mako. Dole ne bangarori su amince da yarjejeniyar kana sarrafa ba hannu a ƙarshen taron. Tawagogi daga kasashe 197 suna kokarin cimma yarjejeniyar yaki da sauyin yanayi kana a takaita dumamar yanayi a duniya kada ta haura ma'aunin digiri Celsius 1.5 adadin da aka auna a yarjejeniyar Paris a shekarar 2015 wanda kuma ke kallo mai muhimmanci wurin kawar da mummunan tasirin sauyin yanayin. Amurka ta dora sabbin takunkumai akan ma'aikatan tsaron Eritrea da jam'iyya mai mulkin kasar da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyu sakamakon rawar da Eritrea ta taka a yakin Habasha. A jiya Juma'a ne sashen kula da kadarorin 'yan kasar waje na ma'aikatar Bitar Malin Amurka ya sanar da takunkuman da aka dora wa ma'aikatar Eritrea wadda sojojinta suka shiga yaki a Tigiri tare da sojojin Habasha da kuma jam'iyya ɗaya tilo a Eritrea mai suna People's Front for Democracy and Justice. Mai bada shawara akan tattalin arziki a jam'iyyar Gebrehiwit Kidan da shugaban hukumar leƙin asirin ƙasar Abraha Kasa ne Mariam suna cikin waɗanda takunkuman suka shafa da wata kasuwanci a ƙasar Eritrea mai alaƙa da jam'iyyar ta Hidri Trust Red Sea Trading Corporation. A hali da ake ciki kuma mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce gwamnatin tarayyar Habasha ta kama mutum da 10 ma'aikacin majalisar da zai karu da mutum 9 da ke kulle da ma wasu sama da direbobin motocin dakon kaya su 70 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki na wucin gadi. A jiya Juma'a an gurfanar da jaddaden aminin tsohon shugaban kasa Donald Trump Stephen Bannon a gaban doka bisa zargin aikata laifuka na cin mutuncin majalisa bayan da yake amsa a sammaci da kwamitin majalisa mai binciken tashin hankalin majalisar dokoki ya bashi. Ma'aikatar shari'a ta ce tana tuhumar Bannon mai shekaru 67 ne da laifin kin amsa gayyatar bayyana gaban kwamitin da kuma kin bada takardu da kwamitin binciken ya buƙaci a cikin sammacin. Sai dai ba bayyana ranar da zai gurfana a kotu ba. Babban lauyan gwamnati Merrick Garland ya ce gurfanarwar da aka yi wa Bannon ya nuna yadda ma'aikatar shari'a ta yi tsayin daka wurin tabbatar da tsarin bin doka da oda. Kowane laifi da ake tuhumarsa yana da jan kunni na akalla zaman gidan yari kwanaki 30 ko kuma ɗaurin shekara guda a gidan yarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a wata kotun Myanmar ta yanke wa wani ɗan jarida ba Amurka Danny Fenster hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari bisa aikata laifukan tare jama'a ba bisa ƙa'ida ba da ingizar jama'a yi wa sojoji bore da kuma take dokokin visa wato izinin shiga ƙasar, in ji lauyansa kuma wanda ya ɗauke shi aiki. Lauyan Fenster Tan Zhao Ang ya faɗa wa muryar Amurka cewa a daidai wannan lokacin babu wata niyyar ɗaukaka ƙara. Wasu ƙarin zargin da ake yi wa Fenster su ne yin kalaman izar jama'a su bigire wa hukumomi da kuma aikata ta'addanci, lamarin da ka iya sa ya ci gaba da zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Lauyansa ya faɗa a ranar Laraba cewa ba zai iya yin wani bayani ba akan ƙarin zargin da hukumomin suke tuhumarsa da aikatawa. A ƙarshe, a jiya Juma'a Rasha ta tura jami'an tsaronta zuwa iyakar ƙasar Belarus a kusa da Poland inda ɗaruruwan bakin haure suka yi sansani suna ƙoƙarin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Kremlin ta ce jirgin jami'an tsaron domin gudanar da atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatan tsaron Rasha take tura sojojinta a kusa da Ukraine ɗin, kana tana ƙara fargabar da tarayyar Turai da Amurka ke ciki. ana zargin Moscow da taimakawa kawayenta shugaban Belarus Alexander Lukashenko yana shirya tsallakawan bakin haure zuwa Poland a matsayin wani nau'i da yakin hadaka da kungiyar tarayyar Turai da kuma takalar kungiyar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau zamu tare ne jihar Sokoto, inda ƴan bindiga dadi ke ci gaba da tafka aika-aika. To madalla. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni ya mana karin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan ƴan bindiga dadi miliyoyin kudade don daidai su zauna lafiya.
Yana da gari 52 waɗanda duk waɗannan garuruwa ƴan bindiga sun zo sun ada musu haraji. Kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman wanda ka sani cewa hasun ya suma da kuɗi ne su rambadawa su tudun wada, ga sunan su Nasarawa, Zango, Makuwana 1 million, ga sunan su Tsauna ta girke Allakiru miliyan 3,500 an kace su bada hasun bada miliyan 2,900 an bada shi da nake na tabbata dogon marke miliyan 2,500 an kace su bada da 2,200 kuma sun bada da kwaro 2,100 kuma sun bada Adamawa sun riga sun bada kai sai sun tafi duru nan da an kace a bada kuɗin nan wannan kwanakin da sun ka bada ayyuka a bada ba su zo sun zo yanzu daga cikin garuruwan nan da nake hada maka yanzu misali in ka zo Kadiba cewa irin su jijiraje da dare ai da sun ka ta amsa kuɗi da su bada kuɗin da an ka aza musu ba an kashe mutum biyu gare miliyan 4 an kace su bada jijira da sun ka ta heje ba su samu kuɗin ba mutum biyu sun kashe sannan sun ta heje irin su Atallawa sun zo hasun ba su kuɗi su ma dubu ɗari hudu payment ɗin su wanda su bada garin Kwatsal wanda na riga na haɗa muku wancan lokaci miliyan 4 an kaza musu sun bada miliyan 2 walƙiya Sabuwa sun aza mata miliyan guda walƙiya Tsohuwa sun aza mata 300,000 Katuma 600,000 ha an biya wannan kuɗin na Katuma garin Katuma an biya ni dai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani kuma idan mutum zai ƙarya samu ya zo faɗi dalili na ƙarya billahi laji ko mu je kotu da shi mai dalili saboda duk abin da zamu faɗe shi ne daga mutanen mu abin da ya faru da mun kasance tsakanin mu da Allah kamar yadda ni saba faɗi to ina faɗa muku muna faɗi ne domin gwamnati ta bige mata abin nan a faɗa muta cewa gaba daga ciki sannan baran nan faɗa mutanen su kai duk garin da mun ka zo muku haraji mun ka ce za mu zo rana kaza akwai radda ba mu zo ba suke sun wata zuwa sannan akwai wanda zaka jami'in tsaro ko dan sanda ko soje ce tunda zamu zo a zo a hana mu haka suka faɗa makayanan da haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da ƴan bindiga ka ajiwa
yanzu wannan lista ka bamu ko kuma sunayen garuruwa da kace sun kai guda 50 da wani abu
ba sun kai ba guda 50 da biyu ne ga sunan garuruwa
kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka
ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu sati biyu duk garuruwan da sun kada tunda sun gano duk garuruwan da mun kalli su gaba da babu inda zaka tana zaka samu saniya guda ko tunki ya kora go wanda za a sata babu shi sannan in dokan mutane ko na babu da haka sun dawo tunda dai dole sai kun rayu cikin wannan garin to sai ku biya haraji ku zauna in ba haka nan ba ko sai dai ku bar gari da akan ba samu kuɗi ba ka tambaya ka ji sun tai dan karma jiya da dare banda sun zo a jinjira sun tai dan karma jiya ya akai kai jiya da daddare jiya da ran jiya a gen kuma sun ka kai garin magirar kware sun kai rufin mata mala idi shina nan cikin garin magira duk ko da take garin babu wanda sai zo ya taimaka mata so wannan muna faɗi dai domin a zo a yi gyara muna faɗi dai domin gwamnati ta ɗauki mataki
amma mun ji kwamishinan ƴan sandan Sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai
ke ai kwamishinan ƴan sanda shi ke labari wa labari yake hodi ni ba SA nake ba da minister of police affairs na Najeriya abinda nake hodi ni kankana ba ina hodi bane dan taimaka musu security kuma hodin da muka yi tunda hodi na muka yi dan duniya ta sani dan shugabanni su kara sani ai shi sa muke hodi a zo a gyara in an gyara gobe za ka ji mu mai magana shekarar mu shidda babu wuta cikin karamin gobe su sami mun taba cewa ba mu da wuta ba ita ce faruwar su din mu ba ko abinda muka ba hankali tsaro ne gaba gare mu shi sa muke magana tsaro bello kaji mun ci gaban da ake muna
to honorable Idris Muhammad Gobir bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto kamar wani ci gaba aka samu in har da akwai ci gaban ki
ci ba da aka samu kamin wanga lokaci da system din mu yadda tsare yake da mu da tsakanin mu da mutanen mu da jama'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka ga dama su heta in sun ka kai koje su an kai inda za a yi banna da za a asbuki dabbobin mutane 100 ko 100 kaza a rage kila dauke 50 ko 30 da sauran su cire misali saboda suna jin kila ko jama'an tsaro yanzu inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane heya da 50 ko 20 misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda bai his muhimmanci idan an ji labari an ce yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana yi hada mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabura ya boye wasu su yi gajeji wasu su haye sama wasu su yi cikin dakuna su kokule su boye misali sai wanda Allah ya sa kaddara a kashe shi ta kama da shi a kashe shi to yanzu an ka dauke nace hada mil tun da an ka dauke nace duk da nasu sun zo zuwa su kai kuma duk abin da su yi sannan kudi da aka badawa na san haka aka dauka kudi sai a zo wuri kaza SS ko kuma su hawo machine su tawo ai daga cikin da commissioner ke magana cikin magana mun ka tattauna da shi a yau dan nan da dare yau Lahadi ai mun yi magana akan cewa a waɗannan mutane mutanen gari na akila suka amsa kudi ko su amsa kudi su kai da sunan bandit dan su fata niki ba gaskiya bane bare ka hawo machine da kansu su tawo cikin kananan duk gauta zaman da ni su aje machine din su ko 10 ko 15 ko 20 su zamna su sa a cross ko a mushin da ana gina masu su ce magana da wannan akira kudi na kudi in ba ku da cikin kudi abinda a gare kun ka tara a amsa a ce shi za a bari cikin kudi rana in ko ba ku da shi a samu wulakanci ko adamin ainihin mutanen da adamin munci a dauka a tare su kauye sai kun kai kudin da kanku da ba sanna a sako su dawo to mun mutum hada madaba ka sani
to jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin Dakarun Najeriya wanda shi ma dan nan jihar Sokoto ne ya bada umarnin a kafa wasu sansunonin soji a yankin Goranyo domin tunkara wannan matsala ga dangadan a yanzu anzu me yake ciki ne
tun daga garin iyaka inda an ka ce welcome to sabon Benin daga Goranyo har zuwa cikin garin sabon Benin kilometer 53 ko da bed bare in ga muku wannan magana ba dan sanda ba ko dan bulala ba hagani bile soja sai ka shiga cikin garin sabon Benin dukkan inda aka kai babu ko gura ko dan bulala ko dan geza ba hagani bile dan sanda har ka shiga cikin garin sabon Benin sai in ka zo cikin garin sabon Benin sana ga kaga yan sanda su ko soji amma duk wanda ka dauka da hili suke kuma tun sadda wannan abu ya faru ka hada min wani dan sanda ko wani na tashi ya tafi patrol yanzu ya ci yawo aiki kaza dawo waɗanda an wuce Allah sun ci ba da labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mu shawadi idan zaka je yaki waɗanda zaka kai ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abin da zaka yi wannan wuri sannan abin da aka yi kuma su kamata a tambaya dan mu hadi mu ci awo lalle abu kaza ana yi na ga ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ci a kamin abinci cini zan fada maka lalle na gode an kawo abinci in ku ba kamin a cibin kace ka aiko an kawo abincin nan zan fada ma ni ban ci abinci ba tunda ban gane shi ba to kana son mu ku dinga hadin kariya don mi zamu dinayin din gaskiya dole mu hada gaskiya domin gwamnati ta san girman nan nuran nan kuma ta san waɗannan yankuna duk lokacin da mai sabon birni in ka cire mun garin sabon birni babu wani gari wanda ya karhe yan bindiga kuma babu wani gari inda ba karshe control din yan bindiga yake ba kuma duk garuruwan da za a lissa sami lokacin nan na rantsa ubangiji ba kawai ka lissa mun gari biyu ko kila irin sulajin gi da sun jajirce suna tsare su yan banga adan da sauran wurare amma a fatan irin wannan duk garin da ka sani banda garin sabon birnin cikin gari karamin hukumar ta kai karhin gari 300 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandis
honorable yanzu wani hali mutanen sabon birnin ke ciki ne ganin dewan su sun wato bar gidajen su suna nan wurare da dama ciki har da kasar Niger
ko lakanci ba ba garin sabon birni ba ko cikin garin Sokoto akwai yan sabon birni wanda kabara akwai gari guda gida guda sori suna nan in ka shiga cikin Sokoto a gidajen yan majalisun tsohi kusa ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace 96 a ciki kuma duk yan tsamaye ne kuma ba abinda suke ciwo na wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda sama yan wallan ne banda mutanen mu wanda kajiya fi wanda sun ka tai Niger da sauran su dan ruwa ba maganar Niger akai ba da an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum 10,000 ba ko 20 mutum 100 ne wannan magana ba za ta ce ƙarya ce in mutum na so ya zo mutum ai nan gidan rumbi inda sun ka tsaya mutum da kai nan dan gure hijira me yasa ba su tafi sha da kwari ba me yasa ba su tafi dogon daji ba dan daji ba duk waɗanda wurare wurare na inda ɗan gure hijira mu suke ya saban binni kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawowa ba su dawo ga saban binni ba sun ka saki komawa ta Niger sun ka wuce sun ka dawo ta Lela sun ka tafi a cikin garin saban binni zaka magana da kai dan gure hijira na da kai ko yanzu da ku dake taimaka musu gaskiya ku dinga zafa dauko tuna kuna guri mana
masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sa da kuma wakilin mu na Sokoto Muhammad Nasir Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanku da wahaka barkanku da saki saduwa da ku cikin shirin nan na dadan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun garzaya zuwa fadan mai martaba sarkin Igbagbo dake karamar hukumar Duma a nan jihar Nasarawa Alhaji Adamu Usa Bonya Alhaji muna maka barka da zuwa cikin wannan jawabi nan
Masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Ni ne naku Sadiq Abbas da zan gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar ta mu za ta kasance mai martaba ba tare da bata lokaci ba za mu suka yi wa mai sauraro ko in ce ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Igbagbo
Alhamdulillah ina godewa Allah Allah ne Allah ya ba da dama aka gaito saki Igbagbo ya zama mutum daya daga cikin wayannan sai ya ba da tarihin bayani game da masarautar alhamdulillah ni haifefe na cikin garin Igbagbo kuma alagone ni wato alagane alagone mu cikin garin Igbagbo da kewayenta Igbagbo ta kafu shekaru masu dama wadda suka shudi kuma alagone suka kafa wannan garin bazan ya kawo yawan shekarun da garin ta kasance ba gaskiya kenan to garin Igbagbo gari ne mai tsohon tarihi gari ne wadda aka kafa ta don zaman lafiya da cin gaba da arzikin kuma ta kunno kaiwa garin to gari dai ta kafu kuma masu yin sarauta a wannan garin cin garin Igbagbo alagone domin kwa aman kabilu dai sun kai wajen kusan kabilu daya 14 akwai aragai wanda suka kafa garin akwai Fulani akwai Egon akwai Madankasa akwai Tibi akwai Ogoja akwai Ibo akwai Yarbawa akwai Lendere a garin Igbagbo zan da ma dukan gaskiya
to yanzu zaki kaman shi wannan sarauta kai sarki na nawa ne kuma shin gado ne sarautar Igbagbo
sarautar Igbagbo gado ne dan na gaje kaka wanda ya haifi wato kaka na kenan wanda ya haifi baban baban ma garin sarauta dai da suka yi yawan sarakuna na suka cude ni ne na 41
to kamar shi wannan gari na Igbagbo da me kuka shahara akai da ni aka san shi da shi shin ku manoma ne matsanta ne makiyaya ne ko wani irin sana'a aka san al'ummar wannan gari da shi
ai garin Igbagbo tumbin giwa ai manoma ne tsantsan ba mu da wani sana'a ta wuce noma akwai dai wanda ba za ya rasa ba amma anihuwan da aka shahara kai tace noma
wasu garuruka za ga mutanen garin sukan yi kaura ne daga wani gari sai su zo su samu guri su zauna ko kinda saboda noma haka shin ku kuna da wannan tarihi na cewa killa kakanninku can killa sun kaura ne ko ya Allah daga cikin garin Duma ko kuma daga wani wuri haka suka zo garin Igbagbo
Igbagbo tarihi ya nuna yanda Duma ta kasance to haka ma iyaye mu sun zo tare ne su zo domin kowa da suka zo su kuma suka yi musu ka wuce sai Igbagbo akwai wa akwai Kani wa yana na can gaba kani ina nana kani shine garin nacin da sunan shi wanda da ganuwa mutane su biyu nan dukkan su sun gano su
wato na fuskanci dai kusan wasu da suka yada zango a garin Doma wasu kuma sai suka tsallaka suka je can su Igbagun za iya cewa kamar ƴan uwa ne daya ya kafa wannan gari na Igbagun daya kuma ya je kafa wannan gari kuma daban
yes
to kamar wani irin kalubale za iya cewa wannan gari yake fuskanta
banda ya gari yake fuskanta dai shine damuwan guda daya ne wanda ya zama to ruwan dare ga magari wanda ni na san cewa muna jin zafin wani abun kuma muna roƙon Allah 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 ya kaddata mana wannan damuwoyin ita ce yau uwa abokan arzikin mu abokan zaman mu fulani suna kawai muke samun wannan fuskanta in ba haka ba ba wani da wani damuwa a wannan gurin muna zama lafiya kalau
kaman wace irin matsala kuke fuskanta kaman ce dai makiyaya dai kenan da manoma ko
makiyaya da manoma
na'am kaman wace irin matsala haka ya kamarin matsala yake
matsalan shine idan manomi zai yi noma makiyayi kuma shi kiwo ne da shi mamakon ya kiyaye abinda yake kiwo wani lokaci wasu daga cikin su su marasa tunani mai kyau sai su shiga a gonaki su je su yi ta'adi wanda kuma har zai daga hankali amma wasu daga cikin su in sun shiga ma sun san cewa sun shiga za su yi barna kuma ko an samu su ko ba same su ba suna fito da kansu su cewa ga abin da yake kalilan daga cikin su ba su bata al'amarin
za iya cewa yanzu lamarin yayi sauki ko kuma yana nan yadda yake
alhamdulillah yanzu kam tunda mai mata ban doma na doma har kullun ya kira mu ya mana bayani takaitaccen bayanin da mu gyara kawai gyara zaman shi a wannan da iya kokarin muke da kai da komowa alhamdulillah abin yayi sauki
akwai batu na kaman matsalar hanya ruwa makaranta asibiti shin waɗannan bangarori ba ku da wata matsala wannan ya shafi wannan
akwai matsalolin shine kaman abin ya shafi hanya makarantu da kuma batun maganar ruwa ana samu an samu damuwoyi amma ba damuwa ne zai ya zama to zai daga hankalin kawai daga cikin mu ba community effort namu mu iya kokarin mu da mu samu wato rijiyar bursa sai kenan bohol da sauransu ana an samu wannan an dan samu sauki kadan daga ciki bayan wannan batun maganan hanya tun da marigayi Alhaji Aliyu akwai doma Allah ya mishi rahama yayi wannan hanyar da yaje ya tsaya a dai samu mu samu sauki a ta wannan gurin da mu so muke yanzu gwamnati mai ci yanzu kuka da muke kawo wa kenan yanzu haka domin shi ma ya duba mun da idon rahama su kulbotoci da sauran hanyar da ruwa ma yanzu zai yanka shi nake cinye hanyar a kowane guri ma kana cikin gane ba ba sai ga wannan gurin ya fara cinyewa amma mun akai kuka dai wa gwamnati mai ci yanzu ya taimaka mana ya duba mun da idon rahama da mu ya magace muna wannan idan an samu kulbot ai wasu sai da akai wannan gyara wannan kulbot insha Allah kuma ya tsabi da wadaita
batun kiwon lafiya shi ma ba ku da matsala wannan bangare
kiwon lafiya ba mu da ma akwai ba matsala ba matsalan yake da shi guda daya ne tak ka san mutumin kauye baka yi mishi duk iyawan ka dole ne za su samu dan abuna wani guri domin gwamnati dukan sun yi mana akwai MDG wanda akai muna tsaye da borehole da komai ai mana gaskiya fi sabar lai muna yaba a wannan gurin fi dai nake zamani sai dai kawai muna roƙon Allah Allah ya sa a karfafa magunguna da sauransu
daga ƙarshe wace kira za ka yi wa al'ummar garin Igbagun
kiran na zan yi wa jama'a al'umma na cin garin Igbagun da kewayen ta shi ne ina roƙon Allah gurina da gurin yau uwa abokan arziki murungumin zaman lafiya dukkan abin da zai kawo fitina ne zai tada hankalin wani daga cikin mu kada mu yarda da wannan tukuri da zaman lafiya yake mu kokari mu samu zaman lafiya ko a ina ne yake mu samu domin mu zama zauna tare da shi in ba zaman lafiya arziki burtu
to jama'a mu yau dai mun tattauna ne da sarkin Igbagun Alhaji Adamu Usabonya da ya ba mu tarihin wannan gari da ma irin kalubale da wannan gari yake fuskanta a madadin shi babban bakon nawa Alhaji Adamu Usabonya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu haɗu a wani mako
Yeah.
madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.